بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المصنف رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى أهل البقيع يسلم عليهم ويدعو لهم، وعلم أصحابه أن يقولوا إذا زاروا القبور: سلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، ويرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين. نسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. هذا مع أن في البقيع إبراهيم وبناته أم كلثوم ورقية وسيدة نساء العالمين فاطمة، وكانت إحداهن دفنت فيه قديما قريبا من غزوة بدر، ومع ذلك فلم يحدث على أولئك السادة شيئا من هذه المنكرات، بل المشروع التحية لهم والدعاء بالاستغفار وغيره. وكذلك في حقه أمر بالصلاة والسلام عليه من القرب والبعد، وقال: أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، يعني بليت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وقال: ما من رجل يمر بقبر الرجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم مدساك سادوا أولا مسلاتي ميتارم البركة مسلاتي مودبو anan kofar Kaura a cikin garin Katsina. A yau yammacin Talata daren Laraba 22 ga watan Rabi'ul Awwal hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1433, wanda kuma ya zo daidai da 14 ga watan 2 shekarar miladiya ta 2012. A wannan majalisi na Bughyatul Mushtaq fi sharh risalati Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ila ahli al-Iraq, majalisin da muke sharhin saƙon da Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala ya tura wa mutanen Iraki, wanda wannan shine majalisin mu na 51 a jerin gwanan majalisoshin mu na wannan masallaci. Wannan shine na 165. Kuma idan ba a manta ba, gabar da Ibn Taymiyyah yake magana a kanta ita ce gabar ziyarar kabari ko ziyarar makabarta, da yadda sunna ta ce a yi, da kuma yadda ‘yan bid'a suke yi, don ya bambance tsakanin az-ziyaratu shar'iyya da kuma az-ziyaratu bid'iyya. Ziyarar da shari'a ta yadda ta zo da ita, da kuma ziyarar da take ta bid'a ce. Malam ya kawo mana hadisai waɗanda suke bayanin hani game da wasu abubuwa da ake yi in an je ziyarar makabarta. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tsawatar, ya hana, ya ja kunne a kansu. Sannan kuma ya shiga kawo mana abinda Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce a yi idan an je makabarta: za a ziyarci waɗanda suke kwanci a makabartar, ga abinda ya kamata a yi musu, ga abinda ya kamata a ce musu. Ya ce: wa kana sallallahu alaihi wa sallam idza kharaja ila ahli al-baqi yusallimu alaihim wa yad'u lahum. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idan ya fita zuwa ga makabartar Baqi, makabarta ce a cikin garin Madina wacce ake binne waɗanda suka rasu a garin Madina, yusallimu alaihim, in in annabi ya je wannan makabarta ta baki yana yi wa mamatan cikin ta sallama wa yad'u lahum kuma yayi musu addu'a wa allama ashabahu an yaqulu idza zaru alqubur kuma ya sanar da koyar da sahabbansa idan sun ziyarci makabarta ga abinda za su ci salamun alaikum ahla dari qaumin mu'minin aminci ya tabbata gare ku ya mazauna wannan gida mutanen da suke gida na mutanen da suke mu'minai wa inna insha Allah bikum lahiquna kuma mu idan Allah ya yarda masu riskuwa ne da ku wa yarhamullahu almustaqdimina minkum wa min almustaakhirin kuma Allah ya jikan waɗanda suka riga mu gidan gaskiya daga cikin ku da kuma waɗanda suka yi jinkiri waɗanda Allah ya yi wada ku nas'alullaha lana wa lakum alafiya muna roƙon Allah ya bamu wato lafiya da mu da ku Allahumma ajurhum wala taftinna ba'dahum ya Allah ka basu ladan su kuma kada ka fitine mu bayan su waghfir lana wa lahum kai mana gafara tare da su wannan ita ce addu'ar da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya koyar da sahabbansa a matsayin samfuri na addu'ar da ya kamata su rika yi yayin da suka ziyarci makabarta wannan ita ce kuma sunna ta Annabi sallallahu alaihi wa sallama ga wanda duk ya ziyarci makabarta ta musulmi ga abin da zai ci shine yayi musu addu'a ya roka musu Allah ta'ala ya musu rahama ya ji kansu ya yafe musu sannan ya nema musu gafara wannan shine abin da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya koyar ashe kaga ba a koyar da karoki wanda yake cikin wato wanda yake kwanci a cikin kabarin sa ba ko ka nemi agajin sa ka nemi wani taimako a wajen sa ko kaga cewa addu'a inda yake tafi karbuwa wato kaga cewa zaka fi samun biyan bukatar ka idan kai addu'a a gaban kabarin wani a'a ba haka Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya karantar ba abinda ya karantar addu'a'u lahum wa laysa addu'a'u bihim addu'a'u lahum ayi musu addu'a ba ayi addu'a ta hanyar kama kafa da su ba ko kuma addu'a'u indahum a ce sai an je inda makabarta take ko saboda ana zaton wanda yake kwance a wannan guri salihi ne ko wali ne ko annabi ne a ce anan za a yi addu'a wannan duk baya daga cikin koyarwar Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ballantana kuma ayi wasu abubuwan da suka wuce waɗannan kamar a musu sujjada ko a rika shafa kabarin ana tabarruki da shi ko a rika cin kasar wannan kabari ko a rika birgima a jikin kabarin ko a rika yanke-yanke ana yanka musu dabbobi ko a kai kyaututtuka na gwalagwalai a zuba a wannan makabarta duk wannan Annabi sallallahu alaihi wasallama bai yi ba bai kuma koyar ba kuma ba ta daga cikin ziyara shar'iyya shine malam yake taliki akan wannan ce hada ma anna fil baqi ibrahima وبناته ام كلثوم ورقيه وسيدتها نساء العالمين فاطمه tare da cewa a baki din nan anan aka binne ibrahim wato annabi ibrahim afwan dansa ibrahim da ya rasu anan aka binne shi wa banatihi anan kuma aka binne ƴaƴansa sallallahu alaihi wa sallama aka binne ummu kulthum aka binne ruqayyah kai haka nan ma bayan wafatinsa yayin da ƴarsa fatima ta rasu anan aka binne ta duk da haka duk da kasancewar wannan makabarta ce ta manyan bayan Allah manyan waliyan Allah Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama bai ce a yi mata wata hidima ta musamman ba ta hanyar a gina kaburburan da tubali ko kuma a sanya fitulu ballantana a gina a yi musu ɗakuna kamar yadda yanzu ake yi a wasu gurare a kaburburan wasu Annabi sallallahu alaihi wasallama bai nuna haka ba wanda kuma da a ce hakan ya halatta ko kuma da a ce hakan girmamawa ne to da babu shakka waɗannan su suka fi kowa cancantar a girmama su bayan annabawa da manzanni ga su sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ga su daga cikin ahli baitihi sallallahu alaihi wasallama da suke da alaka ta kud da shi bal ƴaƴansa ne ma amma Annabi sallallahu alaihi wasallama bai yi umarni a gina kabarin ɗansa Ibrahim da ya rasu ba bai umarni a gina wato a gine kabarin yarsa Ruqayya da ta rasu da kuma yarsa Ummu Kulthum da ta rasu, duk bai umarni a yi wannan ba. Malai ce to kaga da a ce abinda da ake yi shari'a ce ta ce a yi ko girmamawa ne, to da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa sahabbansa sun yi ko kuma daga baya sahabbansa sun yi. Malai ce wa kanat ihdahunna dufinat fihi qadiman qariban min ghazwati badr, ɗaya daga cikin ƴaƴan nan nasa ma an dade da binne ta a cikin wannan makabarta da ita ce Ruqayya, yayin da ta rasu kusa ko dab da lokacin dab da yakin Badar, wal ma lokacin da aka ta rasu ana yakin Badar. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar mijinta Sayyidina Uthman radiyallahu ta'ala anhu bai fita yakin Badar, bai fita yakin Badar ba saboda kasancewar ya shagalta da jinyar ita Ruqayya. Wa ma zalika falam yuhdith ala ulaika salati shay'an min hadhihi almunkarat, amma duk da haka bai kirkiro wasu irin waɗannan abubuwan ki ba akan kaburburan waɗannan bayin Allah shugabanni na kwarai, duk da cewa ga matsayinsu, amma ba a kirkiro wani abu na munkar ba irin wanda muka yi bayani a baya. A baya can mun yi bayanin irin abubuwan da wasu suke yi a makabarta, musamman 'yan Shi'a Imamiyya wanda muka karanta maganganun da suka rubuta a cikin littafansu wanda za a rika yi wa ahlul baiti idan aka je ziyarar kabarinsu, ciki har da su fuskantar kabarin da yin sallah a jikin kabarin da yin sujjada da shafa kabarin da sauran abubuwa dai waɗanda muka faɗe su, waɗanda dukkaninsu shari'a bata zo da su ba, kuma shari'a bata ba da damar yin su ba. Inda a ce ana yi to babu shakka waɗannan bayan Allah na ƙwarai da an gani tattare da su lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama yake ziyarar makabartarsu da kuma bayan wafatinsa sallallahu alaihi wasallama sauran sahabbai suke ziyarar wannan makabarta ta baki. Malai yace balil mashru'u at-tahiyatu lahu, abinda shari'a ta zo da shi shine a gaishe su, waddu'a'u lahum at-tahiyya, gaisuwa shine assalamu alaikum bin salamun alaikum ahli dari qaumin mu'minin, wannan sallama din ita ce at-tahiyya da shari'a ta zo da shi. Waddu'a'u lahum bil istighfari wa ghairihi, da kuma roƙa musu gafara daga Allah da makamancin wannan, roƙa musu gafara, Allah ya musu gafara, Allah ya yafe musu, Allah ya haskaka kabarinsu, Allah ya yalwata musu makwancinsu, da maganganu dai waɗanda suke kama da wannan shine abin da aka yi umarni a yi yayin da aka je makabarta ziyara. Shi wanda yake cikin kwance cikin kabarinsa ahwaju ilayka minhu ilay, wato ka yafi ka bukatuwa gare ka, yafi ka bukatuwarka sama da yadda kake da bukata gare shi, shi yana bukatar addu'arka. Shi bayan ya bar duniya duk ayyukansa sun dakata in banda abubuwan da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya togace, sauran ayyuka da yake yi, sallolin da yake yi, qiyamul lailin da yake yi, azumin da yake yi na farilla ko na nafila, duk ya dakata, ba zai ci gaba da samun wannan gara basar ba, wanda kai da kake raye kai da kake samun wannan muriyar, yanzu kai kake da wannan damar, kai kake da damar kai ibada ka kara nauyaye ma'auninka na lada, kai kake da damar kai sadaka da dukiyar da Allah ya baka dan ka ci ribar a can, duk kai kake da wannan dama. Shi yanzu wannan damar duk ta riga ta kubuce masa bayan ya bar duniya, bayan ya bar duniya babu maganar kuma sallolin farilla din nan biyar shi babu maganar su a kansa, taklifi ya kare daga mutuwarsa, ballantana azumi ya zo ya yi azumi, dole ba shi da wannan damar wanda zai kara nauyin ma'auninsa da su, kun banda waɗannan abubuwa da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya togace, wanda shi ne sadaka gudana ko ainihin ilimi wanda zai bari ana amfana da shi, ko sadaka mai gudana, ko ko yaransa na kwarai da yawa tarbiya wanda zai ci gaba da yi masa addu'a ta kwarai bayan rasuwarsa. Waɗannan abubuwa su ne abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya togace a cikin hadisinsa, to in banda su kuma babu abinda dan adam zai amfana da shi bayan mutuwarsa. To kai kake da wannan damar, shi a lokacin ji yake ma inama inama inama, kaza ba shi da ba ya dawo duniya, domin ya yawaita waɗannan abubuwan da watakila sanda yake duniya bai fahimci amfanin su ba kamar yadda ya fahimci amfanin su bayan ya bar duniya. Saboda haka kaga shi yake buƙatar addu'arka, ka roƙa masa Allah yafiya, ka roƙa masa Allah gafara, ka roƙa masa Allah rahama, ka roƙi Allah ya yalwata kabarin sa ya haskaka masa shi. Wannan shine abinda mamaci yake buƙata gurin mai rai. Amma duk wani abu da zaka je kai na surkulle ko ka ci kasar kabarin wanda cutar da shi kake, ko ka rika ainihin shafa kabarin, ko ainihin ka rika roƙon sa ya biya maka wasu buƙatunka na duniya, wannan duk ba zai amfane shi ba, wannan duk shi ba zai amfana da wannan ba. To kaga maimakon idan mun je makabarta ayi wannan sunna din a roƙawa na cikin na wanda suke mamata a kwance a wannan makabarta waɗannan abubuwa, maimakon mu yi wannan sai mu fige da yin wasu abubuwan da ba za su amfane su ba su, wanda wannan ya sabawa koyarwa ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama, ce wa kadhalika fi haqqihi amara bis salati was salami alaihi min al qurbi wal bu'd. Haka nan dangane da haƙƙinsa shi kansa manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama shi ne yayi umarni da ayi masa salati ana kusa da shi ko ana nesa da shi, ayi masa salati da sallama ana kusa da shi, wato kana dab da shi, kana dab da kabarinsa, kana Madina ko kana ƙasa mai tsarki ko kana nesa, kana Najeriya ko kana China ko kana India ko ma ina kake a duniya, abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nema daga wajenka shine kai masa salati da sallama. Wannan shine abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nema gare mu mu masa. Wa qala akthiru alayya min as-salati yawm al-jum'ati wa laylata al-jum'a. Ku yawaita yi min salati, ku yawaita yi min salati a yinin juma'a da daren juma'a. Sai yinin juma'a shi ne ranar juma'a, daren juma'a shine alhamis da daddare. A shari'a dare yana wato bin yinin da zai zo gaban sa ne, wannan shine a musulunci a shari'anci abin da dare shi yake fara zuwa sannan yinin sai zo. A yanzu kun ga daren Laraba miki, daren Laraba miki, ba daren da zarar rana ta fadi to wannan yinin kuma ya kare, daren da zai zo kuma hade yake da yinin da zai zo gaba. Saboda haka a ka'idar kalandar musulunci yini abinan yinin gaba dare abinan ranar gaba tana riga wato tana shigowa daga faduwar rana ce safanin lissafin bature sai 12 dare yayi, yanzu shi bature sai 12 dare yayi sannan zai ce Laraba. Amma mu a ka'ida tun yanzu daren Laraba muke ciki, an fahimta? Akwai waɗanda suke zaton sai asuba ta yi sannan aka fita daga Talata, saboda haka shi duk a yanzu Talata ce, saboda haka ko haihuwa aka yi masa ceren Talata aka haifa, shi yasa a wajen lissafin suna galibi ake kuskure su abinda suna aka ce a yi wa yaro aqiqa fi yawmi sabihi, fi yawmi sabihi a yininsa na bakwai. Saboda haka idan aka haifi yaro kafin faduwar rana ya samu yinin farko, misali a ce yau karfe 4 ko karfe 2 rana aka yi maka haihuwa, saboda haka kaga an haife shi a yinin Talata, saboda haka in ka tashi lissafi yinin Talata 1, gobe yinin Laraba 2, jibi yinin Alhamis 3, yinin Juma'a 4, yinin Asabar 5, yinin Lahadi, yinin Litinin nawa 7, fi yau misabi ihi, to a ranar za ka yi masa yanka. To amma mu maimakon haka sai ake fi yau misabi ni, saboda ba a lissafa shi wannan yinin da aka haife shi a ciki, shi wannan kawai ba ya da amfani. Saboda haka ko sai ka ga cewa ko bayan asuba za a haife shi, bayan sa dawo daga sallar asuba karfe 6:30 aka haifa mutum yaro, sai kaga ya share wannan, kaga ya ci yinin gaba ɗaya fa, bai ma rage komai ba, ya ci shi har faduwar rana, amma ya tashi kawai sai ya share shi. Saboda haka sai kaga fi yau bisamini shi ake yanka. Saboda haka amma haihuwa a yinin talata in rana ta fadi shikenan yinin ya tafi yanzu wanda za a yi masa haihuwa a yau ko a irin yanzu bayan faduwar rana sauraka sunan yaron zai kama hakika za ta kama ran talata din saboda bai riski yinin ba in kai da safi sai kaga daga yinin gobe za ka fara masa lissafi sai kaga cewa sabi'i hidin ya kama yau ranar talata annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku yawaita yi min salati yawmal juma'a ayinin juma'a wa laylatal juma'a da daren juma'a wato tun alhamis da daddare tun daga wannan lokacin har yinin juma'a ya kare wannan yana daga cikin lokacin da ake karfafa istihbabin yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati daman yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati mustahabbi ne a kowane lokaci ba sai daren juma'a ba ba kuma sai yinin juma'a ba a kowane lokaci mustahabbi ne ka rika yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati sawan a cikin sallar ka ko bayan sallar ka ka rika ambatar annabi sallallahu alaihi wasallam kana masa salati ko musamman ma lokacin da kake karatun hadisan sa duk wanda yana daga cikin abin da ake bukata a kowane lokaci musulmi yayi to amma a yinin juma'a daren juma'a da wannan kuma ya ta'akkadu al-istihbab sai zaman sa mustahabbi ya kara karfi an gane ko sai ya zama ya kara karfi wannan lokaci shi kuma wani lokaci ne na musamman da yake da wata fallala ta musamman yace fa inna salatakum ma'rudatun alayya domin ana bujuro min da salatin ku wato idan kuka yi salati ana bujuro min su waye masu bujuro masa mala'iku da Allah ta'ala ya sa su wannan aiki inna lillahi mala'ikatan sayyahina yuballighuna anni salatakum yuballighuni salata ummati mala abinnan annabi ke cewa Allah yana da mala'iku waɗanda suke yawo a ban ƙasa suna isan min da salatin da al'umma ta taimu haka idan bawa yayi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama wannan mala'iku su suke isar da wannan salati shine ma'anar ma'rudatun alayya qalu kayfa tu'radu salatuna alayka wa qad aramta araya musa arimta duk da ko wanda suka wasalce shi da haka amma abinda ya fi shahara a gurin abinnan aram bi fathir ra aramta duk da al-harbi a cikin littafin sa gharibul hadith yana cewa haka malaman hadisi suka ruwaito aramta amma shi yana ga a ce armamta armamta yana ga a luga wannan shi yafi duk da cewa dai wancan din da malaman hadisin suka kawo shi ma daidai ne aramta akwai yake cewa ko kuma a ce maimakon aramta a ce armat ai ajsaduhum ko ajsadukum ala ayi halin aramta din shine abinda malaman hadisi suka rawaito bi fathir ra'i a cikin dalil al-awtar shaukani ya wasalce shi da aramta din amma dai a littafan sauran littafai aramta suke cewa bi fathir ra'i sahabbai suka ce kaifa tu'radu salatuna alayka wa qad aramta ya'ani balita yaya za a bujuro maka salatun mu alhalin kasusuwan ka sun riddige shi ne abinda suke nufi yaya tunda sun san mamaci idan ya bar duniya aka binne shi to kasa na cinye jikinsa gangan jikinsa kasa na cinyewa to bisa ga wannan ka'idar da suka fahimta ta dukkan mamaci kasa na cinye jikinsa sai suka ga cewa to shi ma ai sallallahu alaihi wasallama basharun ne don haka shi ma kasa za ta cinye jikinsa don haka yaya za a yi kuma a rika bujuro masa salatin da aka yi masa kala sai Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah harrama ala al-ard an ta'kula ajsad al-anbiya lalle Allah ya haramta wa kasa ta ci jikunan annabawa saboda kasa ba za ta ci jikin annabawa ba wannan hadisi ne wanda yake nuna umumi wato amni ya game dukkan annabawa da shi da sauran annabawa da Allah ta'ala ya ba su matsayin annabci a doran kasa babu wanda kasa za ta ci jikinsa ibnu abdul bar a cikin littafin at-tamhid da al-istizkar yace wa shuhada su ma shahidai kasa ba za ta ci abin nan jikunan su ba. Yayi hujja da abin da ya faru na shuhada Uhud waɗanda aka kashe a yakin Uhud a lokacin Muawiya ibn Abi Sufyan ya so ya jawo lokacin da ya so ya jawo wato ruwan marmarar ruwa na ido na Uhud ya jawo shi ya zama inda ya fito inda mutane za su rika samu suna iba wato kamar a ce a jawo dam ko abin nan ko famfo a fito da shi yadda jama'a za su amfana. Saboda haka sai aka buƙaci a cire mamatan da suke kwanci a gurin a sake musu guri. To a lokacin ya nemi kowane mutum ya zo kusa da makusancinsa domin a yi wannan aiki. To Jabir ibn Abdullah sai lokacin da aka zo aka tono mahaifinsa an kashe mahaifinsa a yakin Uhud, Abdullah ibn Haram al-Ansari ana aka binne shi shima. To lokacin da aka tono gawarsa sai ga ta danya shatar wannan tun a yakin Uhud shekara ta uku bayan hijira aka yi wannan, kuma sai gashi a zamanin Muawiya wajen shekara 40 bayan hijira. Amma an tono shi ce aka tono shi danye sa shatab yana kanshi, sai a cikin gawakin aka abin nan din da digar da ake saran abin nan din da ita tattaba ya tsan wani daga cikin abin nan gawakin da suke kwanci a gurin sai ga jini. To wannan yana daga cikin abin da Ibn Abi Bar ya yi hujja da shi kan cewa shuhada usuma haka. Wasu malaman suka ce zai yi dai ba'dhu shuhada, ba lalle ne kowane shahidi ba, ba'dhu shuhada wasu daga cikin waɗanda suka yi shahada Allah na iya muku karrama su da wannan. To al-aslu asali ka'ida shine annabawa kasa ba ta cin jikunan su, amma Allah na iya karrama wani kuma wanda ba annabin ba shi ma ya zama na kasa ba ta ci jikinsa ba min babil karamati lahu, zama karama ce wannan gare shi amma ba ka'ida ba ce, karama ce Allah na iya yi ma wani daga cikin wannan al'umma in ya ga dama kamar yadda yawa mahaifin Jabir Abdullah ibn Haram. Amma ba ka'ida ba ce duk wani salihi ko duk wani wali kasa ba za ta ci jikinsa ba, amma ana iya a samu. Saboda haka kai kai mamaki kaga cewa an tono wani wato wani wata makabarta kaga an tono mutum kasa ba ta cinye shi ba ko ba ta ci shi ba ma. Wannan baya cin karo da wannan hadisin kamar yadda malamai suka bayyana. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yake nuna cewa ana bujuro masa da abin nan, ana bujuro masa da salatin mu idan mun yi za a bujuro masa. Shi kaga ba yawo yake ba kamar yadda wasu ke cewa yawo yake inda suke zikiri yana zuwa gurin a ra'ayi masa shimfiɗa wanda ita zai zauna a kai, ko a ce in ana maulidi yana zuwa gurin maulidin. Wasu ma dan rashin hankali sai a ware wata kujera ba kowa a kai wai ita ce zai zauna in ya zo. Akwai wanda suna yin wannan im'anan fil bid'a don a kai matuƙa ga bid'a, saboda haka za a ware gurin zamansa daban. To aga duk wannan tatsuniyoyi ne ba su da inganci. Abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa bai ce ai ni duk inda kuke ina nan ba, da sai ce ya za a bujuro maka ce ce aksuru alayya min as-salati yawm al-jum'a fa inni ma'akum aida ma kuntu, ai da sai faɗa ka ko ce duk inda kuke ina nan, sai ya ce ana bujuro mun, wato akwai masu ma bujuro mun ina a makwanci na, suka ce ya za a bujuro maka a makwancinka gashi ya ce a mu annabawa kasa ba ta cin jikinmu. Kaga abin da ya ba su ansa kenan. To amma sai suka rena wannan ansa suke ganin darajarsa ya kamata ta faka, ya kamata ya rika yawo duk inda suke. Ko kaga ana karatun sira da an zo baya ganar haihuwarsa sai a miƙe tsaye, wai ana zuwa daidai lokacin haihuwarsa, to a lokacin an haife shi ne to ba za su miƙe tsaye. To duk wannan shi da ya ce ma a daina ma miƙe masa tsaye, kaga da yana tare da a lokacinsa ne ma inkari zai musu ba ƙyalis zai ba. To duk wannan yana daga cikin nisantar mutane daga tsotsuwa ta asali, madogara ta asali ta musulunci, ta alƙur'ani da sunna sahihiya. an yi nisa da su, an shiga kamakame, ana ta karanta wasu abubuwa marasa inganci, maimakon a koma ga sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam a karanta ta, amma an tafi ana karanta wani abu. Kaga wannan hadisi ne wanda yana nan ba wai nisa gare shi ba, yana cikin sunan Abi Dawud. Hadisi ne a sunan Abi Dawud, a sunan Ibn Majah, a Nasa'i, kutubus sitta. Kaga littattafai da wanda suna kusa da malamai, to amma ba karantawa. An kai akwai sanda aka kai wani matsayin da waɗannan littafan gani ake kawai su, sai dai a riga karanta su tabarrukan in ma an tashi karanta su, ko kuma ta masiba ta faru a ce a zo a sauke Sahih Buhari, aka mai da shi littafin bala'i ne da masifa da tashi hankali, in aka shiga cikin fari ko wani bala'i ko makiya suka cinye, za su cinye su da aiki sai a ɗauko Buhari. A lokacin ake tunawa da Buhari, in an wuce shi kenan kuma sai a shiga karance-karancen wasu abubuwa marasa inganci. Amma abin ba wai nesa yake ba, kusa yake da mu. Ilimin kusa yake, to amma in baka karanta ilimin ba, ko matashin kai kake da littafan nan ba za ka san abin da yake cikin su ba, ba za su amfane ka ba. Wa qala ma min rajulin yamurru bi qabri ar-rajul kana ya'rifu fi ad-dunya fa yusallimu alayhi illa radda Allahu alayhi ruhahu hatta yurd alayhi as-salam. Yace ma min rajulin, babu wani mutum, yamurru bi qabri ar-rajul, da zai wuce ta gaban kabarin wani mutum, kana ya'rifu fi ad-dunya, wanda ya san shi a duniya, wato ke da sanayya da shi a duniya, fa yusallimu alayhi, yayi masa sallama, illa radda Allahu alayhi ruhahu, face Allah ya dawo masa da ruhinsa, hatta ya rudda alaihi salam, har ya mayar masa da sallama. Wani hadisi, hadisin Abdullah dan Abbas ne, kun sha wasu littattafai masu dan nisa, baya cikin kutubus sitta, littattafai shida, baya cikin masalai mashahurai. Wasu sun inganta shi, kama Abdul Haqq al-Ishbili, a cikin al-Ahkam as-Sughra ya ce ba laifi, hadisin ya tabbata. Haka nan Iraki ya ciro daga shi Abdul Haqq al-Ishbili a cikin littafinsa a cikin Takhrij al-Ihya. Amma bisa gaskiya hadisin bai inganta ba, hadisi ne mai rauni. Shi Abdul Haqq al-Ishbili ya gina tasihinsa akan wata ruwaya da take cikin Musnad al-Muwatta na Jauhari, Muhammad ibn Qudama al-Jauhari, wanda akwai magana dogo a kansa. Hadisin bai inganta ba, idan aka duba silsilatul ahadith ad-da'ifa na Sheikh Nasiruddin al-Albani, hadisi na 4493, ai dogon magana a kansa. Annabawa su Allah ya fasu wannan, da kuma shuhada da Allah ya ce inda rabbi wala taqulu wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun wanda ita ma rayuwar shuhada da rayuwar annabawa, duk ma wanda ya bar duniya rayuwarsa ba irin wannan rayuwa bace. Wannan abu ne wanda ya kamata kowa ya fahimce shi, ma ba sai an yi ma dogon sharhi ba. Rayuwar waɗanda suka bar duniya suka rasu, aka binne su a kabari, rayuwa ce ta barzakhu, al-hayat al-barzakhiyya ake kiranta. Wato rayuwar barzakhu shine rayuwa ma bainal hayatul dunya da kuma hayatul akhirah. Wato wata rayuwa ce ba a zo an yi tashin kiyama ba, wanda za a yi rayuwa irin ta dan aljanna ko wanda yake cikin wuta. Ita wannan wata rayuwa ce tsakatsakiya, za ka tashi babban da wannan rayuwar irin tamu. Irin rayuwar mu ana ci, ana sha, ana bawali, ana ga'idi, ana rashin lafiya, ana warkewa, ana aure, ana tafiye-tafiye. Wannan dole min lawazim ko min khususiyat hadhihi al-hayat, hayatul dunya. Amma ba haka rayuwar cikin kabari take, wanda yake kwance a makwancinsa ba magana a ce ya ci ya sha, kamar da kake ce kake sha, ko kuma wasu al-awaridul bashariyya, wasu abubuwa da suke bujuro wa ɗan adam, su bujuro masa irin rashin lafiya, irin warkewa, irin waye, duk ba ya wannan. Ballantana kuma ce aure ko ya hayyafa, duk ba a wannan. Saboda rayuwar barzakh ba a kiyasin rayuwar da barzakh da akan rayuwar, wato rayuwar duniya. Saboda koda ash-shuhada da aka faɗa, Allah ya ce ahya'u inda rabbihim. Saboda rayuwa ce ta musamman da Allah ya yi da su, yasa da ya tabbata hadisin Isra'i a hadisin Isra'i manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da mirajin sa yake cewa marra bi Musa inda al-kasib al-ahmar qa'imun yusalli inda qabrihi ya wuce ta daidai makabarin annabi Musa yana tsaye yana sallah wani zai ce to fitowa da kabarin barin kabarin yake ko a cikin kabarin yake sallah ko akwai da suke irin wannan tambayar an ce an annabi ya wuce ta yana to fitowa daga cikin kabarin kenan ya tsaya ya ganshi yana sallah ko ku a cikin kabarin ne to ya za a yi mutum ya tsaya a cikin kabari yayi sallah kuma ta annabi ya ganshi fashewa kabarin yayi kaga anan duk yana kiyasta rayuwar annabi Musa da ake magana irin wannan rayuwar ce shi yasa sai yake kawo dukkan wasu lawazim abubuwan da wannan rayuwa take lazimtarwa yake so ya lazimtarwa wannan rayuwa ta annabi Musa alaihi salam da abinda aka nuna masa wanda ko ba haka bane rayuwar da annabi Musa yake yi da yadda Allah ya ga dama da kudarar sa ya nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallama wani abu ne wanda kwakwalwarka ko tunaninka ba lalle ne hararo yadda yake ba tunda ba irin wanda ka saba gani bane galibi kaka ki kiyasi da abin da kake gani ne to amma abin da ba ganshi ba da me zaka kiyasa sa ba abin da kake kiyasa sa sai ka ganshi sannan zaka iya cewa eh wanda yayi kama da abin da na gani ko nake zato amma abin da baka san shi ba baka da ittisal da shi baka da alaka da shi an bijirowa annabi sallallahu alaihi wasallama aljanna da wuta ya ganta a cikin bango a wancan lokacin dan adam ba zai suranta haka ba duk da yanzu wata kila wani ya ce ah muna ganin majigi muna ganin talabijin muna ganin abu ne gashi a cikin akwati a wani kasa ake yasa can jikin bangon duniya yake abin amma gashi anan a daki na gashi nan ta tauraron dan adam waye ina kallo saboda haka yace to bawa maki ta haka ne duk da dai wannan shirme ne ka kiyasta wannan da wancan da akwai masu ai annabi yana ko ina saboda ai ga talabijin ma ka sa akwai masu wannan to annabi bai fi talabijin da rage ba annabi yana ko ina ya zaka ce annabin kasuwa yake yana nan da muka ce yana zuwa gurin maulidi ai ka duba talabijin mana ba sai ka ga ana abu daya ba Abuja amma duk inda kake kana da akwatin talabijin dinka ka murdo zaka ga abu to annabi ma ke abinda talabijin ma kenan da arna yahuda suka yi bare annabi mai daraja to kaga mutanen nan suna so su rige manzo Allah daraja to bai san cewa wannan abinda yake faruwa da talabijin ba duwar hada-hada ne haka kawai su zama su kawai ka hada wata waya da wata waya ka hada wani inji da wani inji haka kawai ku zauna ku yi abin a ganshi ko ina zai yi zai yi ba ko a gidanka in satellite ne cire wayar ka cire wayar kaga za ka gani ba za ka gani ba to don abubuwa ne a juni duniyar tamu a hada take akwai wasu abubuwa wanda ba lalle ka gansu ba suna da tasiri wajen daukan sauti wajen daukan hoto ma to kaga shi dan adam sai ya wani hada-hadi sai ya hada wannan ya ja wannan ya jona wannan in wannan ya lalace ma duk ka daina gani wanda ya cire gaza to amma yake Allah ba haka bane sannan a bijiro maka da wani abu na lahira a duniya akwai wani da ya iya hasko mana abin da yake a lahira a je kabari a hasko abin da yake gudana cikin kabari mana ba gashi nan ba kwanci su kansu yahuda da nasara sun yadda cewa akwai lahira sun yadda mutuwar da ake a kwanta a cikin kabari ba ita ce ta karshe ba to amma ba taba hasko abin da yake cikin abin nan ba shi yasa ubangiji ya ba wa dan adam misali na karshe wanda zai yadda ya sallama cewa ilimin sa ba wani abu bane yas'alunaka anir ruh qul ir ruhu min amri rabbi wama utitum min al ilmi illa qalila yas'alunaka anir ruh za ta tambaye ka me ruhi me ma hiyar ruhi an ce ruhi me hakikanin ruhi to kace musu ruhi wannan al'amarin ubangiji ne duk abin da aka baku na ilimi kankani ne in aka kiyasa shi da ilimin Allah saboda haka ga ruhi a jikinka a tare da shi wanda ka imani kana da shi ba wani wanda ya ce shi ba da ruhi ya yi daina da shi amma a ce masa meye ruhin nan da kake da shi ya yake ya hakikanin sa yake ba ka iya ba da ansa ba ba ko wanda ya taba ba da wannan ansa a ina kuma ina ne mazauninsa a jikinka a kanka ruhinka yake, a wuyanka yake, a cikin kirji yake, a ciki yake, a kafa yake, a hannu yake.
Ba wanda zai iya cewa ga hakika ne inda ruhin yake.
Saboda ta ko ina mutum na iya rasuwa, ana iya dukansa a kansa ya rasu, a kirjinsa, a cikinsa, wani ma a kafarsa, kaga ya rasu. To kaga baka da ikon ka, baka san ina ma yake ba, amma kuma ka yarda akwai shi tare da kai. To ashe kaga da abinda baka hango shi ba, ko baka abinda dinsa ba, ka yarda akwai shi. Kuma ka yarda da hakikarsa, wannan shi zai sa ka yarda da cewa akwai wata rayuwa. Sannan ga bacci wanda kake ka tashi, ana hakika ce da Ubangiji yake nuna maka ayarsa a ciki. Wa huwa allazi yatawaffakum billayl wa ya'lamu ma jarahtum binnahar wa huwa allazi yatawaffakum billayl. In kai bacci wata duniya kake samun kakkaci, ka ganka kaje inda baka taba zaton zaka je ba, tun dawo da bacci gashi nan ana haji da shi, ana tawafi da shi, kuma ko iyakon bai sani ba, amma gashi ana haji da shi, ko kawai ya yi mafarki ya ganshi a China, musamman in yana gurin zuwa China ya oda. To wanda yana yawo a ransa sai kawai sai ya ganshi gashi an ma zo China, gashi suna ta tattauna da yan China za a bashi kwantena. Tun ya yi mafarki gashi an haɗa masa wani kaɓaki na kayan daɗi, yana ta ci, yana ta fara'a, yana ta jin daɗi, wataƙila ma wanda suke kusa da shi su ga yana dariya, yana murmushi a gaishe yana bacci, amma gashi yana ta dariya. Wani kuma yayin farkin akasi ganshi ana ta jibgarsa, ana dukansa. Lokacin da yake cikin wannan hakika yana ganin shi a wata duniya, duk da gashi a gaban ku kuna ganin shi ba wani gurin da ya motsa, kwance yake a kan shimfiɗarsa, yana ta minsharinsa, amma kuma shi yana ganin sa a wata duniya. Shi yasa bacci har yanzu ba wani wanda zai iya maka tafsirul ilmi ya ce maka hakikanin bacci ga yadda yake. Amma kuma abu ne da kowa ya dakwai shi, ana yin shi a tashi, kuma ana shiga wata rayuwa, kaga wata ƴar kiyama ce kankanuwa ake nuna maka a cikin bacci. Ita kankanuwa kuma wani zaka samu abinda yake in jaɗi yake ji zaka alamun a jikinsa lokacin da yake baccin, alamar farin ciki haka, burmushi da waye da waye, gashi dai bacci ne. Haka ne in wahala ne wani zaka ga alama haka tare da shi, kaga ya tashi ma yana ihu, sanda ake kirbansa din shi a baccin fa yana jin zafin, sai ya tashi kuma ya ga ce alhamdulillah shi mafarki ne. To shi yasa har kullum ba a kiyasta rayuwa ta ma ba'dal maut lima qablal maut. Shi yasa lokacin da ake bagatarin wasu hukunce a ce ga hukunci wani sai ce sai dauko maka wani abu na ba ba'dal maut, sai ce zai maka kiyasan sa a ma qablal ma ba'dal maut ma qablal maut ma ba'dal maut, sai zai maka kiyasan sa a qablal maut, wanda wannan kuskure ne a ilimi. Haka abin da ya tabbata waɗanda suke yake samu wani shine Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da ya gabata a hadisin da ya gabata, amma waɗanda suka bar abin nan suka bar duniya, to abin da yazo dangane da jin su, akwai hadisin da cewa idan mamata suka kai mamaci makabari suka binne shi suka juya baya, yasma'u qur'ani alihi, wannan ya tabbata, yasma'u qur'ani alihi, wannan shine abin da aka tabbatar. Sai ashabul qalib waɗanda aka kashe a Badar, sanadidu Quraysh, jimajiman kafiran Quraysh da aka kashe Annabi sallallahu alaihi wasallam, aka jefa su rijiya, sai zo yi magana da su ce hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan, yanzu kun samu abin nan da Ubangiji ya muku alkawarin sa gaskiya ne? Har sahabi suka ce ai sallallahu zaka rika magana da matattu, ce ba ku fi su jin abin da nake faɗa ba. To wannan baya nuna cewa duk kuma wani mamaci in kai masa magana zai ci, a lokacin Allah ya dawo musu da ran zai zama wata ukuba ce, wato bayan gashi an kashe su kuma an jefa su rijiya kuma su rika jin wasu maganganu da ba sa san ji, shi kansa wannan nikaya ce. Amma da ba kiyasan sa ba, kuma cewa duk wani mamaci kuma shi ma haka in ya rasu shi ma zai rika ji in an yi masa magana, har ma kaga an kai mamaci an binne shi kuma wasu suna alakana masa wai yadda zai ansa wa munkaru mu nakir in sun zo masa tambaya suka tambaye shi man rabbuka to kace kaza wa ma dinuka to kace kaza wa ma nabiyuka kace kaza wa ma kaza kace kaza wai ana gaya masa ana ba shi ta ansa to wannan duk shirme ne ba gaskiya bane don haka a takaice wannan hadisi bai inganta ba
وكل هذه الأحاديث ثابتة عند أهل المعرفة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فالدعاء والاستغفار يصل إلى البيت عند قبره وغير قبره وهو الذي ينبغي للمسلم أن يعامل به موت المسلمين من الدعاء لهم بأنواع الدعاء كما أن في حياته يدعو لهم
ما لأيتي وكل هذه الأحاديث waɗannan hadisai sabitatun inda ahlul ma'rifati bi hadisin nabi sallallahu alaihi wasallam sun tabbata a gurin masana hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam wannan banda waɗanda muka yi shara zuwa gare su wasu sun tabbatar amma wasu sun kore bisa wasu dalilai masu ƙarfi fa du'a wal istighfar yasilu ila al mayyit inda qabrihi wa ghairi qabrihi addu'a da za a yi mamaci tana samun sa du'a nema masa gafara yana samun sa sawa'un an yi shi a nan makabar a daidai kabarin sa ko ba a kusa da kabarin sa ba wato ba lalle sai an je daidai kabarin sa bane zai ji addu'a ko da kuwa daga gida ne mutun yayi masa addu'a ya ce Allah ji kan mahaifina ko mahaifiyata ko Allah ji kan su rabbirhamhuma kama rabbayani saghira to wannan addu'a za ta je gare su ma'ana za ta amfane su sawa'un kai ta a kusa da kabarin ko ba kai ta a kusa da kabarin ba wa huwa allazi yanbaghi lil muslim an yu'amila bihi mauta al muslimina wannan kuma shine abin da ya kamata musulmi yayi wa mamatan musulmi mu'amala da shi ba wani abu daban ba duk wani abin da zaka yi ba wannan ba to alal haqiqa ba zaka amfane su ba to saboda san kan mu so muke wai mu more su maimakon su su more mu da addu'ar mu sai mu zo su za su hidimta mana mu roƙe su mu nemi wani abu na arziki a gurin su ko mu nemi ɗaya ko haihuwa ko ainihin waraka kamar yadda yake faruwa a wasu garuruwa masu yawa na musulmi wannan ba shi ya cancanta musulmi ya yi wa mamatan musulmi mu'amala da shi ba da zarar aka ce musulmi ya mutu to farkon haƙƙinsa da yake kan musulmi shine su yi masa bayan su yi masa wanka su yi masa dukkafani su yi masa sallah sallah da ake wa mace addu'a ce sallah da ake wa mace addu'a ce ma'anar ta addu'a shi ra gaba ba ta da ruku'u ba da gwara da ruku'u ba ta da sujjada ba raka'o'i sauraka ita gwaran addu'a ce ma'anar ta addu'a don dama asalin kalmar sala a lugha ita na nufin addu'a wacce ake wa mamaci addu'a ce wa huwa allazi yanbaghi an yu'amila yanbaghi lil muslim an yu'amila bihi mauta al muslimina wannan shine abin da ya cancanta ga musulmi yadda ya kamata ga musulmi yayi wa mamatan musulmi mu'amala da shi min addu'a ilahum bi anwa'i addu'a ya roƙa musu da ukan addu'a daban-daban kama anna fi hayati yad'u lahum kamar yadda a cikin lokacin da suke da rai ma a rayuwarsa yana musu addu'a wato haka nan bayan mutuwar sa haka zai ci gaba da yi musu addu'a wannan shine wanda ina jin kama anna fi hayatihim zai kamata ya zama ba fi hayatihi ba kama anna fi hayatihim yad'u lahum kamar yadda suna da rai ma suka musu addu'a kai roƙa wa musulmi kai musu kyakkyawan fata kai musu addu'a to haka nan bayan sun bar duniya wannan haƙƙin dai a ci gaba da yi musu addu'a yana nan ba zai tsare ba za mu dakata a nan saboda kan mu shiga wata gabar magana sabuwa da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana sallallahu sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in
bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هداهم إلى يوم الدين وإن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina neman karin bayani akan wannan hadisin da kuma ingancinsa. Hadisi yana cewa zayyinu majalisakum bis salati alayya fa inna salatakum alayya nurun lakum yawm al-qiyama. Wato ku kawata majalisanku da yi min salati, domin salatin da za ku yi min haske ne gare ku ranar gobe kiyama. Kuma yace kuma kenan ya nuna ya halatta a haɗu don yin salatin annabi a majalisi na ilimi ko waninsa da murya ɗaya. To na farko maganar ingancin hadisin zayyinu majalisakum, hadisi ne maudu, hadisi ne na ƙarya bai inganta ba. Kuma idan ma ya inganta to baya nuna a haɗu a haɗa baki a riƙa yin salati da murya ɗaya. Wannan bai tabbata ba daga cikin aikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama, bai tabbata ba daga cikin aikin tabi'ai ko atba'ut tabi'ina ko al'immatul huda limamanmu na shari'a. Duk waɗannan ba a same su suna yin wannan ba. Inda kuwa irin waɗannan hadisan da ire-iren suna nuna a haɗu ana salati da murya ɗaya ko ɗaya na bayarwa ana aishi, to da ya kamata su za su fara fahimtar haka kafin mu daga baya mu zo mu fahimta. Mun sha faɗa ko muna nada ta, wannan yana daga cikin manhaji na Ahlus Sunna, shine dukkan wata fahimta da ta saba wa fahimtar al'ummar farko, sahabbai da tabi'ai da asba'ut tabi'ina, to wannan fahimta gurguwa fahimta ce, kowane ne koyayi ta, inda za ta saba wa tasu. Ba a ce ka fahimci wani abu, ba za ka fahimci wani abu na fa'ida ba. Wannan kofa abu da take, ilimi baya da gaci, amma ka yi fahimtar da ta saba wa tasu. Su su fahimci wani abu daban, kai ka zo ka kawo taka fahimtar da kwata-kwata ba irin tasu ba ce sun yi hannun riga, to wannan ba za ta samu karɓuwa ba. Ballantana fahimtar ka ta haifar da wani abu na addini sabo. Domin yayin da za ku haɗu kuna salati da murya ɗaya, ku ɗaga ku sauke, ko wani yana bayarwa ana amshi, babu shakka ka zo da wani abu sabo, wani hoto sabo na addini wanda ya kamata ka nemo masa gurbi a cikin al'ummar farko da musuluncin nan ba za ka fara yin shi ba. Haka bai kamata ka zo da wani abu ba, wani yana daga cikin khususiya ko khasiya ta musulunci, wato wani abu da musulunci yake banta da shi. Allah ya tsare addininsa na musulunci saboda ya tsara alkur'ani da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Don haka duk wani motsi da wani yunkuri da mutum zai yi na ya ga ya kawo canji a cikin harkar ibadar musulmi, to zai zama bai samu karɓuwa a gurin waɗanda suka san abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi shi da sahabbansa ba. Kamar yadda Bahaushe yake cewa kifi yana ganin ka bai jar koma. To da zarar ka yi wani yunkuri na ka kawo wani abu sabo, to za a ce ina aka samu wannan kuma. Ta kawo wani abu addini sabo, ya kamata a haka. Abdullahi dan Mas'ud ya gaya wa mutanen da ya ga sun yi da'ira, wani yana ba su command, ku yi tasbihi 100, ku yi talili 100, ku yi kaza, ku yi kaza. Ya ce laqad ji'tum bi bid'atin zulman aw waffaqtum muhammadan wa ashabahu ilman. Ku zo da wata bid'a ta zalunci, kun fi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa ilimi ne? Kaga sai musu hujja tun ma a wancan lokacin, sai musu hujja da aikin sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai, saboda ya ga sun zo da wani abu da wanda ba shi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ba. Saboda haka dan an ce zayyinu majalisakum, ba wai ana nufin sai kun haɗu ba. A yanzu haka karatun da muke yi, duk sanda aka faɗi sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za a yi masa salati, aka jawo hadisi za a yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati. Waya daga cikin tazyinul majalis, inda ya inganta ma, muna magana ne akan ingancinsa. Rashin ingancinsa ba yana nuna ba za a yi sadaman gashi ana yi, musulmi kuma duk na kwarai ba sa haɗuwa su watsi ba tare da wani abu na salati na sunan Allah ya gitta a cikinsu ba. Wannan ɗabi'a ce ta musulmin kwarai, ban ce duk musulmi haka suke ba, amma musulmi na kwarai haka suke. Idan su zauna to ba za a watsi ba sai ka ji wani abu na ambaton Allah ya gitto ciki. To haka ya kamata majalisan musulmi su kasance ko da yaushe. Wannan doguwar takarda ta kunshi wasu shubohi guda biyu dangane da haƙƙin Muawiya ibn Abi Sufyan alayhi salam
wanda wasu suka ce a zamanin mulkinsa ya yi kokari ya caccanza addini, ya yi wasu abubuwa sababbi da suka saba wa sunnar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama. To an kawo hadisi a cikin Sunan al-Kubra na Baihaqi, har ma aka bada mujalladi da Shafi, aka ce mujalladi na biyar, Shafi na 17, aka kara ma da Zadul Ma'at na Ibn Qayyim al-Jawziyya, shi ma aka bada mujalladi na 1, Shafi na 179, aka ce an ruwaito daga Muhammad ibn Abdullah wanda ya ce Muawiya ya halarci aikin hajji, ya gudanar da wata da wani nau'in ibada wanda ta saba wa sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Sa'd ibn Abi Waqqas da Dhahhak ibn Qais su kuma sun je tare da shi wannan hajji, suka rika yi masa, suka rika musayar magangaru da tsakaninsa, wanda karshe dai suka nuna masa yadda ya hajjin sa ba haka bane. To hakika duk sanda wani mai bin addinin zagin sahabbai ya kawo maka wata magana da ta shafi sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama, bane sahabin ko tsakatsakiya ne ko karamin sahabi ne, inda yana cikin wannan tawaga ta bayin Allah, za a kawo maka a ce kuma a littafin sunna an ce kun ce ko an ce sahabi ya yi kaza, to kada ka karba kai tsaye ka bari ka je ka duba littafin ka ga yaya aka koro zancen, ya yake haka yake ko ba haka yake ba, dan sautari za su baka bayani sai a baka reference, za su san cewa kai baka ma taba jin duriyar littafin ba, baka ma taba ganin sa ba, ballantana har ka duba an kira maka wani suna wanda watakila ba aka wuce ba za ka yi mai sunan ba, sai baka Sunan al-Kubra na Baihaqi, saboda kai ina za ka je yanzu dan Allah ka gano ka ga Baihaqi har ka buda ka ga, saboda ka sai ka rikice kin kai yana rawa a ce an kada kai, gashi a littafin ku ne na sunna kuma gashi a ciki abinda aka rubuta amma an ki gaya muku gaskiya, to aka gaya maka haka sai ka ce to a bani dama in je in duba ko ko in kai wa malamai na su duba, amma ka kai yadda cewa tabbas haka abin yake, ko dai ka je ka samu abin ma ba haka yake ba, wanda wanda yana faruwa sautari ko ka je ka samu shi wanda ya kawo labarin shi mai littafin ya kawo shi ne dan ya rusa shi, ya ce wasu sun ce kaza kaza ko a ruwaito karshe ce abin da ba gaskiya bane, amma sai a dauko karshen magana sai a dauko wasu kuma ka wata gunduwa an yanke kan an yanke gilar sai a dauko gunduwar sai a baka shi a haka, to so tari za ka je ko ba ka samu ko abu ba haka ba yake ko yadda ba kissa take ba haka, yanzu ka ba wannan kissar ka koma Sunan al-Kubra da Baihaqi sai ka samu maganar da ake yi ta tabbaki ne tsakanin Sa'd ibn Abi Waqqas da Dhahhak ibn Qais, amma aka ce a shekarar da Muawiya ya haji shikenan sai Muawiya zama da shi ake ta tabbaki, sai aka ce su suka hada kansa suna ta masa abin nan, wanda Sa'd ibn Waqqas, Sa'd ibn Malik ibn Abi Waqqas da shi da Dhahhak, Dhahhak ibn Qais shine suke magana akan mut'atul hajj, ana hada haji da umara ko ba a hadawa, to kusa cikin sahabbai kamar khulafa sun fi fifita kai kowace kai umara a cikin ashurul hurum a cikin ashurul hajj, sannan kuma ka zo kai haji da ban saboda ka samu ladan tafiya biyu, suna matsawa akan wannan saman lokacin sai da umar, wasu sahabbai suna cewa a dan me zaka hana mutun da dai manzo Allah ya yarda mu je mu hada umara da haji bi tare ko mu yi kirani ko mu yi tamattu, daka ba za ka hana mu sunnar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu yi ba. To wannan shine abin da yayi ta faruwa a lokacin sahabbai, waɗannan su rika cewa a rika yin haka kamar yadda kowa sani a mazhabobin guda hudu, wani ya ce maka tamattu ya bi, wani ya ce maka kirani ya bi, wani ya ce maka ifradi ya bi, kaga su malikiya kullun ce suke ifradi ya bi, Shafi'iyya abin nan Hanbaliya ce tamattu, Shafi'iyya ce kirani, haka ake ta muhawara. To wannan muhawara tsohuwa ce an dade ana yin ta, to cikin sahabbai akwai wanda sun fi ganin ayi umarar a cikin ashurul hajji, kamar misali ka ce a Shawwal kai umararka ka yanki tikiti ka dawo sannan lokacin haji ka kuma zuba kudin ka ka tafi yanzu ka yi tafiya biyu ba ka je kawai ka ci bulus ka hade su ba wasu suna wato kokarin sa musulmi su yi haka dan a samu ladan tafiya biyu ba wai dan ba su yarda da wancan din bane to wannan ne ya faru tsakanin Shaida Haq da Sa'ad Sa'ad yake cewa ba za mu bar wani abu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga yayi ba saboda Umar ya ce kai to sai Muawiya shi ba sai ya shigo cikin kissar aka ce shine yayi wai haji ya sassaba wa sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sai abu na biyu aka ce shi kuma cikin littafin al'um ana Ash-Shafi'i ake cewa ya kawo cewa an karbo daga Ubayd ibn Rifa'a wanda yace sarki Muawiya ibn Abi Sufyan ya zo Madina kuma ya jagoranci mutane jam'i bai yi bismillah ba kafin ya soma Fatiha amma kuma dawa kuma baya fadin Allahu Akbar idan yayi ruku'u ko sujjada bayan da aka idar da sallah nan take muhajirun da al-ansar suka yi masa cha cewa ya kawo sunnar sa ba irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mai ruwayar ya ci gaba da ba a gaya mana mai ruwayar ya ci gaba da cewa ko da Muawiya ya lura sahabbai za su yi masa tawaye sai ya sake jan sabon jam'i yayi irin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi domin kaucewa fushin su so wannan ruwaya da ƙarya da gaskiya da an hada a ciki da wani abin da akwai shi a cikin al'umma da kuma wani karakare wanda sai ka koma al'umma din sai ka koma dubba ba haka abin ya kana ba ko ba haka shi mai al'umma Ash-Shafi'i ya kawo shi ba asalin mai ruwayar yadda aka ce a cikin ruwayar Anas ibn Malik shine yake ruwayar wannan daga Muawiya cewa ya zo Madina yayi sallah tare da yayi wa mutane limanci bai faɗi bismillah a farkon Fatiha ba ko bai faɗe shi a farkon sura ba ruwayoyi daban-daban sannan kuma baya kabbara lokacin da ya tafi ruku'u ko ya dago to bayan ya gama shine aka nuna masa cewa aka aibanta masa haka shine sai ya sake sallah wannan shine abin da dan cewa suka yi a sarakta salat am nasita ka sace wani abu daga sallar ne ko manta kai sai ya tashi sai aka sake sallah to wannan ita ce ruwaya ce wanda malamai suka yi magana akan ta ta fuskoki daban-daban bata inganta ba ta fuskoki daban-daban ba a yi haka ba ballantana ma a ce yayi in ba kuma da zaka dauka ma yayi in ka duba sai ka ga ba wani abu mutum yakan zo yana sallah wani abu ya bujuro masa shi yasa da aka ce a salat amma sai ta bai tashi yayi musu bai yi rigima sai aka tashi aka saki sallah wanda su anan har da cewa wai an ga za a yi masa tawaye za a yi rigima wanda duk babu wanda a cikin ruwayar kaga da aka kara da abai da abin rigima ce wanda malamai suke ce abinda Anas ibn Malik wanda shi aka ce ya ruwaito wannan ruwayar Anas ibn Malik shine aka ruwaito ta hanyar ganganku jama'a bayan jama'a suka ruwaito daga Anas ibn Malik cewa yayi sallah bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam budewa yake da Fatiha baya bismillah a farko ko a ƙarshe wanda ita ce ruwaya da aka sani daga Anas ya za a yi kuma yanzu Anas ya ruwaito mana cewa gashi wai a masallacin manzo Allah Muawiya yayi sallah bai faɗi bismillah a farko ba sahabbai sun ce ba haka manzo Allah yayi abin nan ba kun ga ya saba da abin da ya zo mutawatiri daga Anas kaga tun daga nan zaka fahimci akwai rina aka ba abu na biyu a zamanin Muawiya ne zamanin Muawiya Anas yana Basra baya Madina saboda haka kuma ba wata ruwaya da ta zo ta ce Anas ya bi Muawiya Madina saboda haka shi yana Basra sai yana Madina sannan abu na uku mutanen Madina fahimtar su daga gaba da bismillah shine boye ta ba bayyana ta ba wannan ita ce fahimtar mutanen Madina amma anan an ce sun yi wa Muawiya bore saboda ba su yi bismillah ta ba kaga an canza musu mazhabar gaba daya. Wannan ita ce mazhabar duk mutanen Madina har Maliku da yazo duk akan teki, sai za ka ji ba ma bayyana bismillah, ko wannan ita ce ma sunnar rashin bayyanawar. Shafi'iyya su suna bayyana, shi yasa Shafi'i ya kawo wannan hadisin dan yayi hujja da shi, amma malamai sun ce wannan hadisin bai ma tabbata ba. Saboda haka kaga aka canza malaman Madina mazhabarsu wanda aka sani. Sannan kuma da a ce Muawiya ya canza ya koma yana bayyana saboda inkari da muhajiruna suka da mutanen Sham inda yake da zama, da sun rawaito mana wannan, amma ba wani mutumin Sham ko mazhabar mutanen Sham su ma boye bismillah. Auza'i shine babban malami cikin malaman Sham kamar Malik yake a Madina, mazhabar saka mazhabar Malik ce wajen boye bismillah. Sannan kuma wanda ya rawaito wannan riwayar daga Arabi ibn Sulaiman, sunan shi Abdullah ibn Qusayb, Abdullah ibn Muhammad ibn Qusayb, Abdullah ibn Usman ibn Qusayb, shi kadai yake banta da wannan riwayar. Sauran duk da suka rawaito daga Anas ba haka suka ce ba. Sannan bayan ya rawaito ta ya zo da ita da lafuzza daban-daban. Wani lokaci ya ce bai bayyana bismillah a farkon Fatiha ba, wani lokaci a bai bayyana bismillah a farkon sura ba, wani lokaci ya faɗi wani isnadi daban, wani lokaci ya faɗi isnadin Anas, wanda duk wannan yana nuna maka cewa bai amma kiyaye ruwayar ba. To ita ce wannan ruwayar da shi a za su kafa hujja da ita dan su zagi sahabi fi sabilillah. Wannan ba haka duk hujjojin da shi a za su yi hujja da shi wajen zagin sahabbai, duk idan ka koma tushen abin ko ka ga akwai kare-kare da karerai wanda abin ba haka kai shi ba, ko ka samu a ciki akwai abin da zai zama uzuri ba ga mutumin. Yanzu kaga cewa suka yi kamanta ne ko ka rage mana kai irin wannan, ko tana faruwa ake ma mantawa a rage raka'o'i, manzala ba raka'a biyu ba wai azhar yayi sallama, kowa ya kasa magana dole dai da yace a qasarta salat a qusirati salat am nasita, a rage mana sallar ne ta koma biyu azhar ko ko ka manta ne, manzala yace kullu zalika lam yakun, bal san dai ba a rage ba, kuma ni ban san na manta ba. Ya tambaye Abubakar, sai Abubakar da Umar suna gurin shi, haka aka yi suka yi sa'ata da kazuliya dai, suka ce na'am. Ya tashi ya kawo biyu aka yi sujjada ba. Kaga idan Annabi sallallahu alaihi wasallam zai rage raka'o'i biyu saboda dabi'a ta bashar, ta bashar ce inna ma ana basharun mislukum ansa kama tansawna fa idza nasitu fadhkuruni. To ina kuma meye idan Muawiya ya manta bismillah ko ya manta kabbara da zai ta. To idan ka dauki hujjojin zagin da shi'a suke wa sahabbai, kowa ma za a iya zagi da wannan, shi kansa mai wannan zagin shi ma yana rafkano a sallama. Wanda yake cewa ko da gaske ne ayat suratul kafi wa kalbuhum, to kalbuhum ba su tunzira ayi bil wasit, yana nuna halaccin kiwon kare. Ba shi abin da ya dame shi ke daga kwakwacin bai akwai ya sai kura ko shi yana so ya san hujjar kiwon kare. Wannan malamai sun sha faɗa kuma na san an sha ji akwai guraren da aka yadda a riƙe kare, ana riƙon kare don gadi ko don yayi maka kiwo, to dan abin nan dan kiwo ko dan farauta. To in ba za ka riƙe waɗannan, in za ka riƙe kare a gidanka dan yayi maka gadi, dole ka ciyar da shi. Za ka bashi baka kiwata shi ba? Dole ka kiwata shi. Haka da in za ka riƙe shi dan yayi maka kiwo a lokacin da ake fita da shi kiwo, ko yayi maka ko kai farauta da shi, dole ka bashi abinci ya ci irin wanda yake ci. Saboda haka ko ba wa kalbuhum, akwai hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam da ya nuna halaccin a riƙi kare da waɗannan abu, amma wanda za a riƙi irin girƙon da wasu ke wa kare na ado na sama turawa, a ga a riƙi waɗan kare kamar ƴar magi, kaga shi wannan wani gadi zai yi wani, to ana bin shi ana shafa shi, wani ma ya mutu ya ce ya gadan masa da dukiyarsa duka, kaga wannan ba hankali a ciki. Wanda yake cewa mahaifina ya rasu, to amma kafin ya rasu ya yi wasiya idan ya rasu a jikin likafanin nasa a rubuta masa suratu yasin, da ayatul kursi yace hankali na ya tashi matuka saboda ban taba ganin an yi haka ba to mallan ina neman karin bayani akan wannan kada kai masa wanda zai yi maka dazon zai wasici ayi abinda bai dace da shari'a ba ba zartar da wannan wasiyar la ta'ata lima khuluqin fi ma'siyatil khaliq innama ta'atu fil ma'ruf abinda shari'a ta yazo da shi ta yadda da shi shi ake yi wa da'a akan sa amma abinda ba shari'a ba shi to wannan bai halatta kai masa da'a nan ba kakka rubuta la suratu yasin wala kila wani baragurbi ne ya gaya masa haka an nuna masa cewa za su cice shi ranar gobe kiyama ko aka sa shi kabari za su taimaka masa to bari a yi masa to wannan ba daidai bane ban ji ba a wannan ka basu wannan kan bai ba za su yi ba za su ga da badujala ga gaida da to sai wannan shi kuma yake cewa menene hakikanin fassara wannan hadisi na Huzaifa radiyallahu ta'ala anhu wanda Bukhari da Muslim suka rawaito Annabi sallallahu alaihi wasallam yace turadul fitna al qulub kal hasiri udan udan fa ayu qalbin ushribaha nukitat fihi nuktatan sawda wa ayu qalbin ankaraha nukitat fihi nuktatan bayda hatta tasira ala qalbayn ala abyad mithl as-safa fala tadurruhu fitnatun ma damat as-samawati wal ard wal akhar أسود مربادا كالفوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه وانا حديثي نا حذيفة كما انا قصاني حذيفة انا لقد شكين وانا النبي صلى الله عليه وسلم يسند شي أبو بواجي وعلى ذا سفارو أشكين الأمة بايا وفاة الله هاري ذا مساهب سور رسول الله صلى الله عليه وسلم أرتكي إذن سيدنا عمر سكن كرايس زوند شي tambaye shi abin da yaji daga Annabi sallallahu alaihi wasallam musamman game da fitintinu to daga ciki yake fadar wannan turadul fitanu ala alqulubi kal hasiri udan udan wato ana bijiro da fitintinu ga zuciya ko ga zukata wato abin nan me yake ce masa abin nan din tabarma zaran tabarma ko kabar tabarma wato za su rika buzurwa ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya kamar yadda ake saka tabarma da kaba ɗaya bayan ɗaya fa ayu qalbin ushribaha nukitat fihi nuktatan sawda dukkan zuciyar da ta kwankwadi wannan fitina sai wannan fitina tayi baki akan wato tayi wani dugon baki akan zuciyar wa ayu qalbin ankara nukitat fihi nuktatan bayda ita kuma zuciyar da tayi inkarin wannan ita kuma sai dugon fari ya kasance akan ta hatta tasira ala qalbin hazuka zama zukata ne biyu misal safa wata zuciyar ta zama faraqal sannan kuma a share kamar falalan dutse fala tadurruhu fitnatun ma damat as-samatu to wannan zuciya fitina ba za ta cutar da ita ba ko shi wannan zuciya fitina ba za ta cutar da shi ba matukar sama da kasa nan wal akhir bai zuciyar kuma ta zama aswadu mirbadan baki tsirin kalkuzi bujakhin kamar kofin da aka kifa shi la ya'rifu ma'rufan wala yunkiru munkaran baya bai san abin da yake alheri ba bai kuma baya kuma inkarin abin da yake munkari illa ma ushriba min hawahu sai abin da aka shayar da shi na ainihin san zuciyarsa wannan hadisi yana nuna yadda zukata lokacin fitintinu suke kasuwa biyu wata zuciyar fitina tayi tasiri akan ta wata zuciyar kuma duk wata fitina duk wata shubha duk wani rikici to ba zai canza zuciyar ba fitintinu za su ta zuwa har zuwa Allah ya nade kasa kowace fitina ta zo musulmi zai dauka babu wacce ta kaita ina hazihi sai kuma ta wuce wata ta zo sai ci ga shi ga fitinan nan waccan ba fitina bace yani baduha turaqqiqu ba'dan kamar da yazo a cikin hadisi to sashin wannan tana mai da waccan ba komai ba kusa a cikin hadisan da Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa na matsowar alkiyama har ma ta kai mutun yana wucewa ta gaban kabari yana cewa ina ma shine kwance a kabarin nan hadisi yana da girma sosai kuma yana cikin hadisin da malamai suka himmatu wajen yi masa sharhi akwai hadisi na Abdullahi dan Amr da yake cewa annan nabi sallallahu alaihi wasallam amara an yujahaza jaysh an yujahaza jayshan فنفدت الإبل فقال النبي صلى الله عليه وسلم افتح علينا إبلا بقلائس من قلائس الصدقة إلى محلها فكان يأخذ البعير ببعيرين والثلاثة حديث ينا فتر لوك تشند عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر شاء عبد الله دان أمر دان آس دا تشوى يا شريا لندن دزا أفتا ياكي تو أكوي بقاتا راقما ودزا تورا مسكايا دزا أفتا دسو تسيسكا sai suka kare to shine sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace a nemi masu rako masu bayar in ya so idan an dawo wanda ya bada daya a bashi biyu wanda ya bada daya wani a bashi uku shine abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi ayi kun san rako ba sa cikin abrabawiyat wanda ake cewa babu tafadul ko rako ba sa ciki rako ba sa ciki saboda haka za a iya bayar da daya a karbu biyu ce ga sana kai da ka ganshi ne kaga kosasshe ne don haka ina so ka karba ka bani wadancan kananan biyu zai yi ko ba zai yi ba zai yi na ga musaya ana akwai wani hadisi shi ma yana bukatar karin bayani dogo sai sati mai zuwa insha Allah shi ma da ya shafi wani abu ne na shubha da ake dauko a cikin littafai na sunna dan in ba littafin sunna ka dauko ba duk wanda ba amma dauko a Muslim a dauko a Bukhari a dauko a Abu Dawud a dauko wannan kokarin a wato zabari yara da shi ce to gashi ma a cikin littafin kuma an ce ai wannan hadisi ne da aka ce ana hujja da shi akan auren muta insha Allah sai sati mai zuwa zai bayani akan sa sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.